Daga nan Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16, 22, da 25. Abin nan mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalar FM da kuma niya da ke birnin Kunne duk a jamhuriyar ta Nijar. Baya ga haka a kodiyo shi muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci na ranar 28 ga watan Nuwamba shekara ta 2016. Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 10 na safe kenan a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Ana sa ran dubun-dubatan mutane za su yi cincirindo a shahararren filin nan na Revolutionary Square ko kuma dandalin juyin juya hali na birnin Havana a yau Litinin, yayin da kasar Cuba ta fara zaman makokin sati daya na yin bankwana da marigayi Fidel Castro. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya sake nanata zarginsa maras hujja cewa an tafka magudi a zaben da ya lashe a cikin wannan watan.
To a Najeriya, hukumar EFCC mai yaki da cin hanci da rashawa ta sake gurfanar da wata babban mai shari'a a wata kotu da ke zama a Lagos. Shekaru biyar bayan da jamhuriyar Nijar ta samu arzikin man fetur, za ku ji me wasu jama'a ƙasar ke cewa dangane da haka. Sannan yayin da ake zaman makoki a ƙasar Cuba bayan rasuwar tsohon shugaban ƙasar Fidel Castro, wanda aka yi shaddar ya yi gwagwarmaya a rayuwarsa duk da cewa wasu na sukarsa, kowane irin tasiri fafutukarsa ta yi a nahiyar Afirka.
Gaskiya Cuba ta taka muhimmiyar rawa wajen gwagwarmaya da ba da gudunmuwar gwagwarmaya da wariyar launin fata Afirka ta Kudu da Mozambique da Angola da su Namibia har da kuma ainihin Zimbabwe.
Sannan muna nan tafa da shirinmu na ilimi, to amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Masu sauraro, barkanmu da warhaka. Ana sa ran dubun-dubatan mutane za su yi cincirindo a shahararren filin nan na Revolutionary Square ko kuma dandalin juyin juya hali na birnin Havana a yau Litinin, yayin da kasar Cuba ta fara zaman makokin sati daya na yin bankwana da marigayi Fidel Castro, mutumin da wasu ke matukar kauna, wasu kuma su yi gaba da shi. Wani mutum mai suna Jose Luis Herrera ya ce, wanne ne wannan mutuwar ba ta shafa ba, mutumin da ya yi mana komai a rayuwa. Bata Sola kuwa, shugabar 'yan adawa da Castro ta kungiyar Ladies in the White, ta ce, ba ma murnar mutuwar dan adam, muna murnar mutuwar mai mulkin kama karya ne. Castro ɗin shekaru 90 ya rasu ranar Juma'a bayan tsohon rashin lafiya, har yanzu dai ba a bayyana dalilin da ya jawo rasuwar tasa ba. An sauke tutoci a ko'ina a tsibirin na Cuba. A ranar Laraba mai zuwa za a ɗauki tokar Castro zuwa gabashin ƙasar, inda za a kwashe kwanaki uku a hanyar da ɗan rajin ya bi a lokacin da ya bi mayakan canji a lokacin da suka kusanci Havana daga tsaunukan Sierra Maestra kafin ya karɓi mulki a watan Janairu na shekarar 1959. Za a binne shi a ranar 4 ga watan Disamba a kudu maso gabashin birnin Santiago de Cuba a makabartar Santa Figenia. Jiya Lahadi a Miami, 'yan kungiyar Ladies in the White suka haɗu da sauran kungiyoyin da ke adawa domin yin tattaki akan nuna goyon bayan demokuraɗiyya a Cuba a ranar Laraba. An kafa kungiyar Ladies in the White a shekarar 2003 don tallafawa mazajen da aka ɗaure akan adawar siyasa a ƙasar da ake da jam'iyya ɗaya. Kungiyar na shirya tattaki a duk sati a Havana tsawon shekaru 13. A wurin da ake kira Little Havana a Miami da ke Florida, 'yan Cuban da ke America sun fito tituna suna raye-raye da murnar mutuwar ta Castro.
Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya sake nanata zarginsa mara hujja cewa an tafka magudi a zaben da ya lashe a cikin wannan watan. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa idan aka cire miliyoyin ƙuri'un mutanen da bai kamata su jefa ƙuri'a ba, to yawan ƙuri'un da zai samu zai zarce na Hillary Clinton. Sawai hudu bayan wannan kuma sai ya sake fitowa a shafinsa na Twitter yana kalubalantar sakamakon wasu jihohi guda uku waɗanda ya sha kashi cikinsu a hannun Clinton. Ya ce an yi mummunan magudi a Virginia da New Hampshire da California, don haka me yasa kafafun labarai ba sa magana akan waɗannan jihohi? Son kai ya yi yawa, ya zama babban matsala. Trump zai karɓi ragaman mulki a watan Janairu a saboda shi ya lashe wakilan zaben shugaban ƙasa mafi yawa ƙarƙashin tsarin zaɓe na Amurka, duk da cewa Hillary Clinton ta doke shi da kimanin ƙuri'u miliyan 2 a zaben. Tun kafin zaben ma dai Trump ya sha nanata cewa an yi masa magudi. Wannan furuci na Trump yana zuwa ne yayin da ake shirin fara aikin sake ƙidayar ƙuri'u a jihar Wisconsin. Yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Green Party Jill Stein ita ce ta buƙaci da a sake ƙidayar ƙuri'un a wannan jiha ta Wisconsin da kuma jihohin Pennsylvania da Michigan. A yau Litinin, jami'an zabe a jihar Wisconsin suke zama domin tsara yadda za a saki kidaye kuri'un da aka kada a jihar, wanda aka ce Trump ya lashe da kimanin kuri'u 27,000, a Michigan kuma ya lashe da kuri'u 12,000, sai kuma Pennsylvania inda aka ce ya lashe da kuri'u 68,000.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Iyakar da aka dade ana takaddama akan ta wadda ta raba tsakanin sashin ƴan tawayen Syria dake gundumomin gabas da sashin gamayyar sojojin dake biyayya ga shugaba Bashar al-Assad dake zagaye da su. Wannan iyakar ta fara zakudawa matuka. Wannan kuma ba abin mamaki bane ganin yadda a yanzu bangare guda yafi karfi ta fuskar mayaka da kuma karfi ta fuskar jiragen yaki da ƴan tawayen da farar hula ke fuskanta. Gungun ƴan tawayen masu adawa da Assad dake gabas a yanzu sun rabu gida biyu bayan da sojojin gwamnati suka kama gundumar Sakur. A cewar wasu masu saka ido na kashin kansu da kuma wasu jami'an gwamnatin Syria, wasu bataliyoyin sojojin gwamnatin Syria sun kuma kutsa can cikin gundumar Hananu mai muhimmanci a yankin ƴan tawaye dake gabas, kuma sun kaddamar da gagarumin farmaki kan wata gundumar da ake kira Ard al-Hamra. Rami Abdulrahman, shugaban kungiyar kare haƙƙin dan adam a Syria mai hedikwata a Burtaniya, wadda ta dogara ga bayanan da take samu daga masu saka ido daban-daban dake ƙasa, sun yi kiyasin cewa dakarun ƴan tawayen sun rasa fiye da silisi wato 1/3 na yankin dake hannunsu a birnin Aleppo tun bayan da gwamnati ta sabunta farmaki da take kaiwa tun daga watan Satumba. Wannan kwace babban yankin na da nasaba da rawar da Arash ke takawa bisa ga bayanin Nawar Oliver na cibiyar nazarin Omran wadda ke birnin Istanbul. Jiragen yakin Rasha sun kaddamar da har-haren su har sau 3,359 kan lardin Aleppo cikin watanni uku da suka gabata.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jihar Lagos da ke kudu maso yammacin Najeriya, hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta gurfanar da wata babban mai shari'a a ci gaba da yaƙi da take yi domin tsarkake fannin shari'ar ƙasar. Daga birnin na Iko ga rahoton da Babangida Jibril ya aiko mana.
A ci gaba da gurfanar da manyan alƙalan tarayyar Najeriya a gaban kotu bisa zarginsu da cin hanci da rashawa, hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta gurfanar da wata alƙaliyar kotun tarayya mai suna Justice Rita Ofili Ojumabobia a gaban babban kotun jihar Lagos tare da wani babban alƙali na Najeriya mai suna Godwin Obala bisa zarginsu da cin hanci da rashawa. Ita dai alƙali Ojumobia da kuma babban lauyan mai suna Obola ana zargin su ne da laifuka guda 30. To sai dai kuma a lokacin da aka gurfanar da su a yau din nan a gaban babban kotun jihar Lagos, dukkanin su sun musanta zargin da ake musu, inda kuma lauyan su ya gabatar da bukatar bada belin su. A lokacin aiko da wannan rahoto dai alƙalin dake sauraron wannan shari'a dake gabansa Justice Hakim Oshodi ya bayyana bukatar duba belin nasu kamar da lauyan su ya gabatar. Wannan ne dai karo na biyu a ƙasa da makonni biyu da hukumar ta EFCC take gurfanar da manyan alƙalan Najeriya. Tunda farko dai hukumar ta EFCC ta gurfanar da wani babban alƙalin kotun kolin Najeriya a birnin Abuja, inda shi ma ake zarginsa da karban nagoro a yayin aikinsa na alƙalanci tare kuma da ajiye wasu makudan kuɗaɗe a gidansa. Duk da cewa wannan shari'a tuni dai yake gaban kotu, ƴan Najeriya dai na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da matakan da hukumar ta EFCC ke ɗauka na yaƙi da cin hanci da rashawa, abinda kuma ya kai ga manyan alƙalan Najeriya. Ga dai ra'ayin wasu ƴan Najeriya game da gurfanar da manyan alƙalan a gaban kotuna da hukumar EFCC ke yi.
Gaba ne game ta fannin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ba. Dama wannan fanni na shari'a ya kamata ya zamanto fanni ne da yake talaka, ya zamanto shi ne iyakan inda zai iya kai kukansa. to a ce irin wannan wurare kuma ba adalci ya kaga abu ya gama lalacewa kenan saboda haka yan Najeriya sun karbi wannan abu hannu biyu suna kuma matukan farin ciki da abin da ke faruwa to kaga za a samu zaman lafiya masu sace-sacen kudin gwamnati su je
wato ina ganin inda kamar a talabijin ne kake ba radio ba kake min wannan tambaya da na zuba ruwa a kasa na shaka nuna ma duniya wannan abin ya mani dadi kotu da aka san cewa nan ne talaka ba ma duk wani ma dai wanda ke da gaskiya nan ne yake zuwa ya samu gaskiya ta gaba shi da gaskiya yau sun zama su ne masu cin hanci da rashawa sannan hukumomin da ya kamata su gani wannan abin da gwamnati ta dauka matakin da gwamnati ta dauka akan wannan alkalai ya mini dadi ni dai a nawa gani
yanzu haka dai akwai kimanin manyan alkalai 15 da ke layi a hukumar ta EFCC da ke jira kuma a gurfanar da su a kotuna daban-daban na Najeriya Babangida Jibrin murya Amurka daga Lagos
to a kusa da birnin na Lagos a ƙarshen makon da ya gabata ne aka kammala zaben gwamnatin jihar Ondo zaben da rotanni suka nuna cewa an yi shi cikin kwanciyar hankali da lumana wakilin mu Hassan Umar Tambol ya tambayi wasu mazauna a kure babban birnin jihar ta Ondo yadda suka kalli wannan zabe
A jiya Lahadi hukumar zabe ta Najeriya a jihar Ondo ta ayyana Rotimi Akeredolu na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnatin jihar Ondo to kuma mazauna jihar Ondo za su ce a game da wannan zaben
Sunana Muhammad Falalu Ahmed Gigani
Me za ka ce a game da wannan zaben gwamnatin da an kai
Gaskiya muna farin ciki muna murna sosai da mi da wannan al'amari da ya faru da mu dan mun dade muna bakin ciki amma yanzu Allah ya warware mu duk matsalolin da muke ciki game da matsalar harkar politics on the state.
To akan wannan maganan governor da aka yi zabe din nan ni gaskiya na ji dadin zabe din dan yayi min dadi sosai kuma inda aka yi komai da komai an yi shi ba damuwa ba fada ba wahala ba komai duka yayi min dadi kuma zaben da aka zabe na sani wai da taimakon Allah Allah zai sa gwamnati da ya shiga yanzu zai yi mana sosai inda wanda yayi dadin nan da bai yi ba shi zai yi mana yanzu
wannan sabon gwamna Rotimi Akeredolu me kuke fatan yayi muku
to wannan sabon gwamna Rotimi Akeredolu muna son yayi mana ya jara mana kasuwa mu mata masu kasuwa ya ba mu kudi mu dinga yin sana'a kuma ya ba mu ruwa sosai da wuta mu samu wuta yaran mu su je makarantar su lafiya lau duk abin da muke so daga hannun shi kenan
sunana Antoni ne
me zaka ce a game da wannan zaben gwamna jihar Ondo
a zaben nan ne amma wayan da wannan jagade ya sha ne kuma an ji mana bayyaci zabe din ne kuma mamuma mana ba ma jin dadi zabe din ne
to yanzu baka ji dadin wato Akeredolu ya ci gwamnati kenan ba
eh saboda ni PDP ne ban jin dadi shi bane amma insha Allah muna yaji addu'a Allah ya taba hujjar shi ya sai wai wanda ya ci zabe ne ba sai dole ya ba mutane fada ne sai yayi zabe gwamnan nashi ne da kiyo ne ya sai wannan da wannan mu duk guda ne
sunana Muhammadu Kabiru Abdullahi
ka ce game na wannan zaben gwamnatin jihar Ondo
alhamdulillah tunda dai an yi zaben nan lafiya babu fada amma bakin ciki na da abin nan bai mun dadi ba akan wannan zabe dan takaran mu da aka zo aka tuso wani al'amari ya zo shiga har kotu aka kama mana jama'an rai ba a tashi ba mu sakamako ba sai da aka ce zabe saura kwana biyu sai aka ce ai an yi wancan wai mu je mu yi takara
ba ganin tsakanin jam'iyyar PDP ne duk yan takarar jam'iyyar PDP ne
eh na san da jam'iyyar APC ba ta da na da wannan amma al'amarin wannan da ya kasance ai in kage ina haka ana yema zagon kasa ne aka yi wa a izo wani dan yayi
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga birnin Akure a jihar Ondo Nigeria
to a can jamhuriyar Niger ma ra'ayin da magara wakilin mutumar Abari ta taro mana amma yayin da kasar ta Niger ke cika shekaru 5 da kafa matatar mai ta Suras a kasar
Sunana Amiro ni dai ban gaba wannan ta ba tunda ka bude ta dai mu dai man Najeriya muke shi har yanzu a yawa da magana abin da ke da mai na hannu dala 50 me kuma gidan mai 100 da lagoma shi ka bubu ga wannan ta ba koi
amma alhamdulillah mu dai azahiri saboda gaskiya mu ga amfanin ta ba tunda har yanzu babu wani talabin da ya fito daga bankatar zuwa ko ta tama shi har da magana bayan shi kuma su wannan yan uwan namu da aka amshe ma gonakai kan gani yanayin ya gurbata bayan wannan ga hakkin nasu ma kansu ba ba su hakkin su ba balle mu ɗan jihar da muka mu sa kwadayi zamu samu wani hakki a za a ba mu albarkacin Soraz
sai branch lo mazaunin birnin da magaran mun murna da muka samu Soraz muka samu kanmu a cikin kasashe masu man fetur to sai dai kuma galibin ɗan kasar Niger musamman ma da ɗan da magaran suna ganin kamar za a yi tale ko ta koma yanda ɗan Niger ayo bai amfana da wannan man fetur na kasar Niger wanda ake tacewa kasar Niger kuma ga uwa Obama yanzu wani hali na talauci da yazo ma mai wannan kasar ta Niger ba musamman wannan kudi na man fetur ina suke shiga ya aka yi musu suka warware wannan matsala ba sannan kuma babbai damuwar da yau ɗan jihar da magaram suke da ita a game da wannan kamfani na Soraz shine har yanzu majalisar dokoki zuwa gwamnati sun kasa tabbatar da wannan doka da ta bada kashi 15 daga cikin 100 ga yankin da magaram yankin difa ana ba su wannan kasan amma mu har yau ba a fara ba mu ba
to ra'ayin wasu da magarawa kenan dangane da kafin matatar mai ta Soraz a shirin mana dare idan Allah ya kai mu za ku ji kiran da masu fafutuka ke yi na ganin jama'ar kasar ta Niger sun amfana da arzikin man fetur din yayin da Najeriya take shirin fara janyo mai daga kasar ta Niger zuwa matatar mai da ke Kaduna kuma kan wannan batu na janyo mai muke so ku kira ku fadi albarkacin bakin ku amma kafin nan a can kasar Cuba ana ci gaba da jimamin rasuwar tsohon shugaban kasar wato Fidel Castro wanda ya rasu a ƙarshen makon da ya gabata tarihi da ya nuna cewa marigayi Castro ya yi gwagwarmaya a wasu sassan duniya baya ga cikin ƙasarsa ta Cuba. To shin ko fafutukar da ya yi ta yi tasiri a nahiyar Afirka tambayar kenan da nawa Dr. Tukur Abdulkadir malami a jami'ar jihar Kaduna da ke Najeriya.
Babban tasiri kuwa domin idan ba don goyon bayan da ƙasar Angola ta dinka samu daga ainihin ƙasar Cuba ba da kuma kasancewar sojojin ƙasar Cuba. Ai da yawa masana masu nazarin matsalolin siyasar Afirka sun tabbatar da cewa da badin wanzuwar sojojin kasar Cuba a kasar Angola a wannan lokacin da suke fafata yaki da kungiyar ƴan tawaye ta UNITA ba to babu yanda za a yi da ainihin gwamnatin da take kai yanzu da tuntun an gama da ita da kuma an kasar kasashen yammacin Turai da musamman kuma Afirka ta Kudu a lokacin wariyar launin fata da sun samu nasarar kafa abokanan su ko kawayen su a harka na ragamar mulkin kasar Angola sannan kuma ya ba da gudunmawa wajen horar da ainihin masu gwagwarmaya da yakin wariyar launin fata musamman sojoji bangaren ANC dan akwai bangaren ANC na sojoji wanda ake kira Nkonto Musuzwe da yawan su an yi musu horarwa a kasar Cuba ne sannan kuma in mutun ya la'akari da kungiyar SWAPO suma na nan Namibia su lokacin sam Nyoma kuma akwai gwagwarmaya a gudunmuwa da kasar Cuba ta bayar da gudunmuwar soja da gudun horarwa sannan kamar koda ma kasar Mozambique lokacin Samora Machel kowa ya ga lokacin da suke fafatawa ake gwagwarmaya da su da ƴan tawayen Renamo idan ba dan goyon bayan da aka rika samu daga kasar Cuba ba da kuma irin gudunmuwa na da horarwa da suka dinga yi duk da cewa zaka ce ai akwai tarayyar Soviet a bayan ta haka ne to amma ita tarayyar Soviet ba kai sojojinta dubbai a waɗannan kasashe ba saboda haka gaskiya Cuba ta taka muhimmiyar rawa wajen gwagwarmaya da ba da gudunmuwar gwagwarmaya da wariyar launin fata Afirka ta Kudu da Mozambique da Angola da su Namibia har da kuma ainihin Zimbabwe kafin samun yancin ta kowa ya san irin da yawa shugabanni na farko tun daga kan shi shugaba mai ci ne yanzu Robert Mugabe da su Joshua Nkomo da sauransu kowa ya ga irin alakar da suka samu da kasar Cuba lokacin mulkin marigayi Fidel Castro mutum ne wanda ya nuna goyon baya kuma ga gwagwarmayar Falastinawa na samun yancin kansu daga danniyar da kasar Isra'ila take musu
to amma kuma daktar menene sa kake ganin wasu suke ta munna da rasuwar ta Fidel Castro musamman ma akwai dubban mutane da suka gudun hijira daga kasar ta Cuba zuwa nan Amurka sun fito suna ta nuna farin cikinsu dangane da wannan labarin mutuwar shi tsohon shugaban kasar ta Cuba
idan mutum ya la'akari da siyasar duniya da kuma matsalolin cikin gida duk yanda ka kai ga kwarewarka na shugabanci a iya samun ko kurakurai sannan kuma za ka iya samun abokan adawa waɗannan mutane masu murna mutane ne waɗanda da suna da faɗa a ji a kasar Cuba da suna da kurjini da karbuwa da tun an kawo ƙarshen tsarin kwaminisanci a kasar Cuba saboda haka waɗannan mutane tsararru ne yau musamman ƙasa irin taku ta Amurka a yanzu tunda tsari ne na an ba mu kowa damar yi abubuwan da yake so daidai gurgudo don shugaban ƙasa yau misali ko na ƙasar Iran misali ko shugaban ƙasar Masar in ya tafi ƙasar Amurka za ka iya samun jama'a sun zo suna zanga-zangar cewa kila saboda ko siyasar cikin gida ko wasu abubuwa da ake zargi wala Allah a ce yancin ɗan adam ko kuma wasu al'amura na yau da kullum saboda haka kasancewar 'yan gudun hijira waɗanda dama aka san su mutane ne da suka ci amanar kasar Cuba, mutane da suka barranta da ƙidojin komunisanci na shugabancin Fidel Castro, to dama idan ba su yi murna ba wa za su yi murna? Ai babu wanda za su yi murna. Amma kuma shi shugabanci irin na kasar Cuba, musamman tunda ya tarbiyantu a bisa juriya da kishin ƙasa, ba ni tsammanin shudewar shugaba mutum ɗaya ko shi Castro ko Raul misali zai iya kawo ƙarshen ko zai ma tsarin komunisanci da kuma irin tsari na juyin jihali na ƙasar illa, tunda har yau har gobe dai su mafiya rinjaya mutanen ƙasar suna goyon bayan tsarin kuma suna amfana da irin tsari. In mutum ne da aka rida ingantuwar rayuwa musamman ta harkar ilimi da kiwon lafiya wanda taimaka ƙasashen duniya da dama sun tunkau.
Dr. Tukur Abdulkadir, malami a jami'ar jihar Kaduna Najeriya kenan. To anan Washington DC yanzu agogo na cewa karfe 10 ne na safe da minti kusan 20, ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam,
san hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Muna yi madaukacin masu sauraron mu a ko ina a fadin duniya, barka da warhaka, tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, cikin shirin namu na wannan makon, tafiya ta ƙara kai mu jihar Filato, inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Zainab Babaji ta samu damar tattauna wasu kaɗan daga cikin ƙorafe-ƙorafe na al'ummar jihar Filato da shugaban hukumar ilimin bai ɗaya na jihar ta Filato, Universal Basic Education, Farfesa Matthew Sule, inda yake ƙara bayyana cewar aikin hukumar tashi ba aiki ne kawai da ya rataya a kan gwamnati ba, abu ne da ya shafi su ma al'ummar jihar, sai sun ba da tasu gudunmawa don a gudu tare a tsira tare wajen ba ma yara nagartaccen ilimi da za su yi daidaito da sauran yara a fadin duniya.
Allah mun rike kalin jamu, mun ta sarrafin lamuran mu, Allah ka zamo fagatan mu, na mi koke koken mu. Yau da gobe kariya mai icin kowa, akwan a tashi sai ta isu kowa, kudu da waiwai baya tsirarwa, waƙar ga sai a ne fadana na atawa.
Me wannan hukuma take yi don inganta ilimi, musamman ilimin firamare a nan jihar Filato?
Abubuwan da ake suna nan da yawa mana, kin san na ɗaya ana ɗauki malamai, ana kuma horar da su wato maganan training ko a cikin cewa sun samu isheshen hanyar na koyarwa na yaran nan. Na biyu, ana gyaran makarantu wanda suka lalace, ana duba da cewa wajen karatun nan sun cecinta na yaran da za su zama a koya musu, kuma ana koya musu kuma suna bi, da kuma wayansu dai da aka duba na su iyaye da su ko PTA, ana tattaunawa da su saboda su ma ga abin da za su yi don taimako ma makarantun nan. Kin san gwamnati ita kadai ba za ta iya wannan aikin ba, don babban aiki ne maganan ilimin nan, isa ana haɗa hannu da wanda suke ba cikin gwamnati ba, suna waje a da hannu aka cewa kuma ya tafi daidai. To kin ga abin da ke cike nan, amma nan babban abu shi ne muna so mu tarar da cewa yaran nan sun iya karatu, sun iya rubutu, sun iya kuma karatu, sun iya kuma kirga. To wayannan abubuwa kenan ukun nan in aka an yi, to da mu ce alhamdulillah ko.
To har yanzu akwai wurare musamman a karkara waɗanda zaka ga guraren da suke karatu ba shi da inganci, wato ba su da kyau, waɗansu kila ce suna yi a gindin bishiya ne, ko kuma dai wuraren da dai bai dace da wurin karatu ba. Akwai tsare-tsaren da kuka shirya don
tabbatar? Na faɗa ai, na ce babu damu ai na ƙarya ko, don mutane za su gani ko ke ma za ki gani ko cewa wuraren nan ba su cancanta ba. To shi yasa ai na ce miki muna nan, muna ana gyara, kaman kwanakin baya mun ba da shaidan contract wanda za a je ayi ayyuka, ake gyaran makarantun nan. wanda kusa da 300 ma wanda suna gyara a yanzu nan. To duk gyaran nan ba cikin birni kawai ba, suna can karkara ma ana gyara, wanda a samu kuma za su cancanta sosai da yara za su yi karatu. Shi din ne kuma bayan haka na faɗa cewa ana horon malami a cikin sabon tsari na koyarwa. Cikin san wayannan kayan gyaran makarantun nan ba ka gyara masu koyon ba, kaka za a samu matsala ko?
Akwai 'yan gudun hijira musamman guraren da aka samu tashin hankali kamar su Barikin Ladi, Riyom da sauran wurare waɗanda har yanzu akwai yaran da ba sa zuwa makaranta. Kuna iya zuwa wurinsu?
Ake san mun gode Allah yanzu nan su an samu ɗan a cikin shekara ɗaya nan da gwamnati nan ta zaunu ba samu wani tashin hankali wanda kamar da ba. To bayan haka nan muka muyi jawabi ma iyaye da yaran nan su koma makaranta mafi kusa da su, su je su ga an ci gaba da karatu. To wayansu da sun gudu hijira sun zo suna zama inda ake kira su kamar IDP camps. Mun duba cewa wayansu ma sun koma gida, amma wayansu da suna nan akwai damu har yanzu. To mun je mun duba wuraren nan mun ga cewa mutanen wasu ba za su ya koma gida yanzu ba, za ana nan muna sare da za a je a nemi hanyar da za a koya musu a gurin. Amma inda akwai hali akwai makaranta kusa, muna musu gargadi su je makarantun nan. Don an bar yaran nan kin ga zai zama tu damuwa, bayan an samu zaman lafiya sai kaga kuma su ba su da hanyar da za su rike kansu saboda ba da ilimin nan. Shi yasa mun damu cewa su din nan ma ba laifin su bane, dole za mu nuna hanyar da za ta bake su.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu na yau. Sai kuma idan Allah mai girma da ɗaukaka ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu kuma a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A maza da mata don wajen miƙewa, kai ƙoƙarin neman sani don kanka.
To masaro, sai muna afuwa ba za mu samu damar rika muku ra'ayoyin da kuke aiko mana ba, amma dai ga labari a taƙaice.
Ana sa ran dubun dubatan mutane za su yi cincirin do a shahararren filin nan na Revolutionary Square kuma dandalin juyin juya hali na birnin Havana a yau Litinin, yayin da ƙasar Cuba ta fara zaman makokin sati ɗaya na yin bankwana da marigayi Fidel Castro, mutumin da wasu ke matuƙar ƙauna, wasu kuma suke yin gaba da shi. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya sake nanata zarginsa maras hujja cewa an tafkama kuɗi a zaben da ya lashe a cikin wannan watan. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa idan aka cire miliyoyin ƙuri'un mutane da bai kamata su jefa ƙuri'a ba, to yawan ƙuri'un da zai samu zai zarce na Hillary Clinton. Sa'o'i huɗu bayan wannan kuma sai ya sake fitowa a shafin nasa na Twitter yana ƙalubalanta sakamakon wasu jihohi guda uku waɗanda ya sha kashi cikinsu a hannun Clinton. Iyakar da aka daɗe ana taƙaddama a kanta wadda ta raba tsakanin sashin 'yan tawayen Siriya da ke gundumomin gabas da sashin sojojin da ke biyayya ga shugaba Bashar al-Assad da ke zagaye da su, wannan iyakar ta fara zakuɗawa matuƙa. Wannan kuma ba abin mamaki ba ne ganin yadda a yanzu ɓangare guda ya fi ƙarfi ta fuskar mayaƙa da kuma ƙafin ƙarfi ta fuskar jiragen yaƙi da 'yan tawayen da farar hula ke fuskanta. Uku daga cikin ministocin gwamnatin shugaba Jacob Zuma na Afirka ta Kudu suna yin kira ga shugaban da ya yi murabus sakamakon abubuwan fallasa da ke ta wakana game da shi. Kafofin yaɗa labarai na ƙasar sun ce ministan yawon shakatawa da buɗe idanu Derek Hanekom da ministan lafiya Aaron Moseleti da kuma ministan ayyuka Tulasi Nzesi sun yi kira ga Zuma da ya sauka daga kan mulki a lokacin wani taron jam'iyya mai mulki ta ANC da aka yi a ƙarshen mako, taron da sai da aka ƙara tsawon sa har zuwa yau Litinin. Mai fashin bakin harkokin siyasa Ranjeni Monsami ya rubuta a shafin yanar gizo na jaridar Daily Maverick cewa babu makawa Zuma na yakin ceto rayuwarsa ta siyasa. Rigingimu sun mamaye mulkin Zuma tun lokacin da ya shiga office, kuma ana ta samun ƙarin 'yan jam'iyyarsa da masu raji da ke kira kan ya sauka daga mulki.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, kuma an jima idan Allah ya kai mu zamu da muku da ƙarfi 9:30 agogon Najeriya Niger. Yanzu madadin Nazir Ahmad Hausawa da ya ta na gabatarwa da Des da Sa'ida Hamdun da suka hada wannan shiri. Sai injiniya Muchan Muhammad Dalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Sai dai kada ku yi nisa ga shirin yau da gobe nan tafi a hanya tare da Usman Ahmad Kabara da Maryam Bashiru Bugaji da kuma Safina Sodangi. Ai sauraro lafiya.